sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, zamu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Wasu ungwani masu yawa a cikin yankin Mojave Desert mai Sahara sun lalace, kuma ana musu gyare-gyaren gaggawa yayin da wato akan hanyoyi da suka tsatsage kada bututu kuma suka karye a jiya Juma'a a wata girgizan ƙasa a jihar California, wato kudancin jihar California, wace ta biyo bayan wata gagaruman girgizan ƙasa da ba a taba gani ba a cikin shekaru 20 a yankin. Ridgecrest wani karamin gari ne inda abin ya fi tsamari. An kimanta barnar da girgizar ta yi bayan tashin wuta da dama, da kuma raunuka da ake ganin girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ce ta yi sanadi. An samar da matsugunai inda mutane 28 suka zauna, amma kuma dukkanin su ba su iya sun yi bacci ba saboda girgizar ta ci gaba. Masu wasu mutane sun kwana a wajen dakunan tenti da aka kafa musu ne saboda tsoro da suke dauke da shi, inji Mariam Muhiddin, wani jami'in ma'aikatar Red Cross ta Amurka. Girgizar ta yi barna kadai ne a yankin Saharar, ko da yake an ji duriyar girgizar na kasa a wurare da dama, ciki har da birnin Los Angeles mai tazarar kilomita 250 daga yankin da aka samu girgizar kasan. Ita ma karamar girgiza mai karfin maki 5.4 ta kai nisa har zuwa cikin Los Angeles din da sanyin safiyar jiya Juma'a. Lauyoyi a ma'aikatar shari'a sun tabbatar wa alƙalin tarayya a jiya Juma'a cewa suna aiki su ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a cikin jerin tambayoyin da ake yi wa mutane na kidaya, ko da yake ba su ba da babban dalilin da yasa suke kokarin su ƙara wannan tambaya ba. A wata ƙarar da suka shigarwa kotun tarayya a jihar Maryland, lauyoyin ma'aikatar shari'a sun ce an umarce su ne su duba ko akwai yiwuwar samun mafita wanda zai dace da hukuncin da kotun koli ta zantar, wanda zai ba su daman ƙara tambayan nan akan zama ɗan ƙasa cikin aiki da ake yi na ƙidayar al'umma a nan Amurka. Kafin shigar da wannan ƙarar da ma'aikatar shari'a ta yi, shugaba Donald Trump ya faɗa cewa yana nazarin fitar da wani umarnin shugaban ƙasa akan ƙara tambayan na ɗan ƙasa a cikin aiki da ake yi na kiɗayar mutane a nan Amurka. Sai dai batun ƙara wannan tambaya na zama ɗan ƙasa ya zama wani babban ƙalubale da zai iya zama hanyar da za a bi a danne marasa rinjaye a cikin aikin da ake yi na kiɗayar. Ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen sanar muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai sun fara tattaruwa a babban birnin jamhuriyar Niger a ƙarshen wannan mako domin fara taron kolin tarayyar Afirka, wanda zai tattauna akan da dadin shirin nan da nahiyar take niyyar aiwatarwa na kulla hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar. Shugabannin ƙasashe 50 ne ake sa ran isa su a birnin Yamai ya zuwa jiya Juma'a, wani ɗaya bayan halartar ministocin harkokin wajensu domin fara taron koli a gobe Lahadi, wanda za a tattauna batun cinikayya tsakanin ƙasashen ba tare da samun tsaiko ba. idan Afirka ta hada tattalin arzikin kasashenta ta kawar da shingayen cinikayya da haraji a cikin yarjejeniyar karamar wato yarjejeniyar ƙara samar da ayyukan yi da kuma kyautata rayuwa tsakanin al'umman Afirka da yawansu ya kai biliyan 1 da miliyan 200 zai sa Afirka ta yi gogayya da sauran yankuna na duniya baki daya. Yarjejeniyar cinikayyar ta samu bunƙasa a farkon wannan mako ne yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya nuna amincewarsa ga sanya hannu a kan yarjejeniya a ƙarshen wannan mako. Shugaban na ƙasar da ke Afirka ta yamma mai yawan al'umma da kuma ƙarfin tattalin arziki ya faɗa a saƙon Twitter cewa shirin wato Afirka ba shirin cinikayya kaɗai take da buƙata ba, har ma ajenda na yin kayayyaki a nan nahiyar Afirka. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta zauna da Rasha amma kuma ba a cimma wata matsaya ba a tattaunawar yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakaitan zango.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Zaki ga mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum, Bilkisu Ado Zango, wacce ta yi primary a Pampas Private School a Sojiri Lagos, kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK. Na yi karatun Turanci a degree ina yana da BA English language.
Wani kwas kika karanta a jami'a? Shin kwas da kika karanta abinda kike so ne ko kuwa ba shi bane?
Na karanci English language a Bayero University, duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations, amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar Syria EBU. Kuma gaskiya a lokacin sai daga kai garin je in Turanci, tunda a duka qualifications ina gabaki ɗaya na fitin sa. A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal, ban taɓa maimaita ko faɗi jaraba wannan subject ɗin a makaranta ba. Kuma gaskiya tunda nake ban taɓa ɗaukan ƙasa da E tun daga primary har na gama jami'a da muke language ba. Dama da na so international relations, dama na iya French a lokacin sosai, nake so in cross wanda zai sani in zama kuma a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin cigaban rayuwar al'umman Nigeria. Amma kuma gaskiya da na samu English language ɗin sai na gama kuma sai ya fi mun alheri, domin gaskiya na fito da qualification mai kyau, ina da second class upper wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawar makaranta. Tun ina level 1 ni ce na zama best student na ajinmu, haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama. Kawai dai matsalolin da muke samu, tunda ina da bukata na musamman, ina da larurar kafa, wani sa'in lokacin ajujuwan ba su da muna da yawa aji yayi mana ka dawo nisa yanzu a ce mu matsa daga wani aji mu ji wani aji ka je kai da kake da larura mutum mutane sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da haka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatun mu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta ma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun ma hakikanin gaskiya dole mu gode wa iyayen mu saboda da ba dan su ba wannan gwagwarmayar ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su bamu gudunmawa yanda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi yasa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da zamu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi ɗan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yanda ya kamata ba har da akwai wani dan uwan mu da yazo yake fada wata uwan mu ina jin su yake cewa wannan gurguwar mi za ta iya yi a makaranta sai gashi da sakamakon farko yazo ya gani ce na zama na daya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sirkai da shi yana jin kunya ta ina jin kunyar sa duk da dai bisan na ma san abin da yake ba kuma sai yazo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawar da zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatun na yanda ya kamata.
To ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
An kabarwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka dauki ɗan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifunsu. So ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharholiya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba.
Jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Karuwar tashi-tashi hankula a jihohin Najeriya musamman arewacin ta irin su Zamfara da Katsina da Sokoto yana ƙara zafafa maganar bukatar barin jihohin Najeriya din su kafa nasu rundunoni na 'yan sanda domin su tsare kansu. Sai dai har yanzu abin nan yana da masu goyon bayan shi akwai kuma wanda suke dare-dare da shi.
Hakimin Albasu kuma tsohon mataimakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Bashir Albasu na ganin rashin cancantar kirkiro 'yan sandan jihohi.
Wato da farko 'yan sandan jihohi akan basu harkacin gwamnoni. Gwamnoni kuma ɗaya su ne can ya ga wani kusan ana amfani da su ta hanyar da bai kamata ba. To balle kuma a ce an kirkiro 'yan sanda an ba su bindiga an ba su iko na kamawa da kullewa da kaiwa kotu. To wani lokacin ba hankali ba sai an samu ainihin musulmin nasu. To zai ja kasar baya sosai da sosai.
Suna na Tanimu Kabir Jaza. Ni ina ganin wannan abu ne mai amfani. Domin mun yi amfani da kahashin da suka ci gaba da dama ta bangaren tsaro suna amfani ne da yan sandan jihohi. To mu kasar tamu wadda ta bambance da yanayi daban-daban da kuma al'umma daban-daban tana buƙatar kowane bangare a ba su irin wannan jama'a tsaro irin nasu domin kowa ke san matsalar gidan shi. Kamar matsala muna da security su waɗanda ba irin na ba wanda ba ƙarƙashin gwamnati suke ba kamar 'yan banga suna kawo mu ci gaba sosai cikin al'umman mu fiye da wani lokacin ma fiye da jami'an gwamnati.
To a gaishe ka Hassan da ka aika mana wannan ra'ayoyi na jama'a to su ma sarakunan gargajiya na Najeriya din ba ba su a baya ba wajen bayyana nasu matsayi game da wannan muhimmin batun yan sandan jihohi.
Mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad Danyaya cewa yayi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wando jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami.
Ba na dai wannan makara na dan da ta shekara arba'in na yi wannan makara maganan state police na ko gwamnati na zari a kai in ba za a yi daidai labarin shara bannin shara ba. Hujjoji na guda biyu ne state police in an yi ne ina ganin zai jawo abin rabar da garin zuwa don gida yana da wuya sai dai ɗan aikin gangan domin ba za ku yi bance da su kun ba su bindiga karshe shi ke don sai zaba wasu da baka. Na biyu kuma Najeriya sai dai sarabar party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai jam'iyyarsa.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Age da Abdulwahab Muhammad a Bauchin Yakubu. To yanzu bari mu sake mai da ku wajen shi wakilin namu na farko Hassan Maina Kaina wanda shi ne ya shirya muhawara kuma zai ci gaba da gabatar da kashi na biyu na muhawarar da ya shirya inda ya gayyato mana kusoshin ayyukan tsaro irin su tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos Abubakar Sam ya haɗa shi da tsohon hafsan sojan jiragen sama Iya Komodo Ahmed Tijani Baba Gamawa. Za mu tashi ne daga inda shi tsohon kwamishinan 'yan sanda Abubakar Sabi yake bayyana fargaba akan wasu daga cikin abubuwan da za su iya faruwa idan aka kyale jihohi suka yi 'yan sandan kansu.
In ba ka so mutum suka kama shi a kulle shi ba mu zai tambaye ka. Ka ga mutane yanzu kowa neman mulki. Kowa na neman mulki ba na neman kuɗi. To irin mutanen nan za ka iya ba su power hannunsu. Ba su sabi ake kiran shi Hausa ba amma ba su da ideology. Suna neman abin da su samu su ci da kansu ne to irin mutane ba fata a ci za ba su muke a hannunsu ba abin da muke tsoro kenan amma na ga maka in aka buka gudu yanzu buka ci za ba mutane nan yan sandan tsoro za ka ga abin zai faru gaba.
To Air Commander idan muka duba irin fargaban da shi kwamishinan 'yan sanda ke yi misali kai da ke kana goyon baya kirkiro 'yan sandan jihohi kana ga akwai wani tsari na musamman da ya kamata a yi ne wanda zai dinga jawa 'yan sandan birki in har an kirkiro su na jihohi.
Eh kwarai da gaske abin da za a yi a nan shi ne dukkan fa wannan abubuwan da muke magana a kai da kuma abubuwan da muke tsoro ya danganta a kan rashin gaskiya ne matukar za a yi gaskiya za a yi adalci za a rike mutane amana a kare musu maradunsu da yancinsu so ina tabbatar maka ba matsala a cikin wannan abu amma yanzu abin da za a yi a nan shi ne in har za a yi kirkiro 'yan sandan jihohin nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron to da alli abin da za a yi shi ne ya kamata majalisunmu majalisar tarayya wato senatoci da 'yan majalisar wakilai su tashi su yi wani doka da haɗin gwiwar shugaban ƙasa amma an kabarwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifunsu so ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharholiya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba.
Na'am. To kwamishinan 'yan sanda Abubakar Sam ina dawo gare ka musamman kai da baka go bayan a kirkiro 'yan sandan na jihohi misali na san dai a baya kana da ra'ayin cewar ko da za a yi din ba yanzu ba misali a tunaninka yaushe ne ya kamata a ce an yi din.
In muka soma bin doka muka soma yin tsoron Allah muka soma bin gaskiya to yanzu abin bin gaskiya yanzu abin muke bi kuɗi ne kuro da ƙarya you see duka da su musulmi da kristiyan duka haka muke kenan kuma ba mu tsoro wata rana za mu mutu mutu ba Allah tambaye mu yanzu ka ɗauki 'yan sanda ka ba su a hannun mutane da za su gaba labin akwai wani abin da ya faru lokacin da muke da Isabila Abba shi ne sojinawa police lokacin da aka zaɓi shi Buhari kike sai isar misha police
da yake commissioner yan sanda Alhaji Abubakar Tsaf ya kawo wannan misali da tsohon sufeta jar na yan sandan Najeriya Suleiman Abba a baya mun tattauna da shi tsohon sufeta jar na yan sandan Najeriya din wato Suleiman Abba kuma bari mu dan saurari kadan daga cikin abin da ya faru tsakanin sa da waccan gwamnatin jim kadan bayan an gudanar da zaben
aka nemi a jawo kasa bala'i a sa kasa cikin rudani Allah cikin ikon shi nayi kokari na hana masu son jawo makasa da jama'a bala'i kuma cikin ikon Allah muka hana wannan ina magana lokacin zabe aka gabatar da zabe kuma waɗanda suke ga sun fadi wanda ke mulki a lokacin suka ga sun fadi suka nemi su tada hankali su jawo mutane bala'i abubuwa da dama sun faru amma dai wanda jama'a kuka gani shine abin da ya faru wajen da ake kidaya wato a conference center international conference center ta Abuja a kwana biyu da gabatar da zabe yan barantansu su biyu suka tashi suka nemi su tada rigima kuma shi wanda ke wakilta ta a wurin AIG nima shi ma nayi magana da shi nace ya bi shi a hankali su suke mulki kila idan ta kai ga misali ko kame shi da sa masa kwali da sauransu kila sai ya jawo mana bala'i gaba daya kila abin da ma suke so kenan nace ya bi shi a hankali ya kuma bi shi a hankali har wannan abu ya zo ya wuce
to tsohon sufeta jiran yan sandan Najeriya kenan Alhaji Suleiman Abba
don haka muna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police in commissioner president in the state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi
Air commander an dawo gare ka kai da kake tunanin yana da kyau yan sandan jihohi din misali kamar yadda shi Alhaji Abubakar Tsafke fargaba hakan nan kuma yan Najeriya ma da dama suna da wannan fargaban gaskiya a tunaninka idan muka dauki irin gwamnonin da muke da su a Najeriya a halin yanzu kai baka da irin wannan fargaban ko ma ya yake
gaskiya fi sabilillahi ina da wannan fargaba kwarai da gaske dan in ka duba a gwamnonin da muke da su a yanzu kashi 80% su ba mutanen da za a yarda da su bane a ba su wannan amana amma ba za mu ce dukkan su sun zama to guragurbi ba akwai na kwarai da gaske a cikin su akwai mutanen Allah akwai masu rikon amana amma galibin su mutane ne wanda yake su gwamna ne su wanda suka sa a gaba su ne gwamna su suke da mulki ba sa so su sharing powers din su da kowa so kaga irin wayannan mutane a yau in ka kirkiro police din jawi ka bashi ina tabbatar maka kai dan jahar ne ma zai iya hana ka shiga garin amma wannan ba zai sa mu ce dukkan su mutanen banza bane gaskiya kuma dukkan su ba su da gaskiya
haka ne commissioner yan sanda Alhaji Abubakar Tsagani dawo gare ka babban abin da yasa ake ta kirayen kirkiro yan sandan jawi nan dai ana ganin saboda Najeriya tana fama da matsalolin tsaro kusan kullum na yau daban na gobe daban na safa daban na yamma daban a tunaninka menene ne yake haddasa matsalolin tsaro a Najeriya a wannan lokaci namu
abin da sa ɗan sanda ba su yawa ba lambar ɗan sanda bai yawa ba kuma ka gani akwai mutane da yawa ba su neman aiki na maimakon a sasuwa cikin aiki a ba su training ba da cewa wanda suke ciki kuma wanda su sun mutu wanda su sun retire wanda su kwan kore su kuma ba a kawo sababbi mutane
eh amma ranka dade na tattauna da tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adomaino Waziri ya ga mun cewa lokacin da yake ministan yan sanda akwai yan sanda sama da 300,000 a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kudin gudanarwa yana da kullum wato overhead cost da sauransu budget dinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Ziri ke sheda mana
a lokacin da na kama aiki an gaya min yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari na waki diddiga ya nuna min cewa yan sandan suna tsakanin 300,000 to 330,000 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kadai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma wayannan lissafi da na baka na fadin kasan da yawan kasan.
To a gaishe ku malamai, to a shirinmu na gaba ne in Allah ya kai mu za ku ji wani tsohon ministan ma'aikatar 'yan sandan Najeriya da aka taba yi zai zo mana da alƙaluma na yawan 'yan sandan da Najeriya take da su a halin yanzu da kuma fasalinsu idan aka kwatanta su da yawan miliyoyin mutanen da Najeriya take da su. Kuma za mu kwatanta Najeriya ɗin da wasu ƙasashe irin su Misira mu ga yadda suka sha bamban a wannan fanni. Yanzu dai a madadin bakin namu Abubakar Sab da kuma Ahmed Tijjani Baba Gamawa haɗe da shi wakilin namu da ya shirya muhawarar Hassan Maina Kaina Ali Mustapha Sakwatuni a nan Washington DC. Muna fatan mu ba ku lafiya, sai anjima.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.